sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16-21-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a, Niyya, Sarauniya da Dalola Jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Elhikaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa kungiyar kare muradun kabilar Ibo Ohana Zendibo ta shawarci gwamnatin Najeriya ta zauna da ƴan awarin Biafra don maslaha.
To know why they agitate you, find out from there the basis of the agitation.
Shugaban asibitin birnin Kwanni Dr. Ila Abdu ya bayyana nasarar rigakafin corona zagaye na uku.
Karshen kofuwa da shine rigakafi a cikin rigakafin akwai shaushawa da ake nan gaji.
Kuma malamin primary a Neja sun shiga tsaka mai wuya don rashin cikakken albashi.
Kamar mu a nan tsaka ma ba mu ma sahala da muke ciki ba dan har yanzu a ce mana komai ba.
Jau Laraba muna da shirin ciwon kyamace da Aisha Mu'azu ke gabatarwa. Za mu kammala da shirin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. Farko a saurari labarun duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Wani babban jami'in kungiyar tsaro ta NATO ya ce janye dakarun kungiyar daga Afghanistan ka iya zama babban kuskure ko kuma zai haifar da tankiya tsakanin Faransa da Amurka yayin da kungiyar kasashen ta yammacin duniya ke yin rauni. A don haka babban sakataren kungiyar Jens Stoltenberg ya yi kashedi cewa kungiyar ta ci gaba da kasancewa kai haɗe kana ta yi tsayin daka wurin tunkarin barazana da za su iya kawo mata tsaiko. An yi ta yi masa tambaya a kan kyakkyawar dangantaka tsakanin nahiyar Turai da Amurka ta Arewa. Stoltenberg yana faɗawa masu sauraresa a wani lacca da ya bayar a jami'an Georgetown a Washington biyo bayan jerin tattaunawa da manyan jami'an Amurka. A jiya Talata wasu muhimman 'yan majalisar dokokin Amurka sun yi suka ga katafarin kamfanin sadarwar nan na Facebook bayan Frances Haugen, wata mai kurmato da ta taba aiki da kamfanin Facebook, ta zarge shi cewa ayyukan shi na yin illa ga matasa, yana lalata demokradiyya kana zai raba kasar a siyasance. Haugen, wanda ta taba aiki a matsayin manajiyar aiki a Facebook kasa da shekaru biyu, tana tuhumar shugaban kamfanin Facebook Mark Zuckerberg cewa ya fi mai da hankali akan ribar kamfanin fiye da lura da abubuwa da ake zubawa a shafukan yanar gizo ciki har da Instagram. Haugen ta ba da bahasi a gaban karamin kwamitin majalisar dattawa akan kare muradun masu sayan kaya wuni guda bayan da Facebook ya fuskanci matsalolin na'ura na sa'o'i, lamarin da ya sa miliyoyin mutane suka kasa shiga shafin da ma Instagram da WhatsApp. A wani matakin haɗin kai da ba sabon ban, 'yan majalisa na Democrat da Republican a Washington nan da nan sun tsawata wa Facebook kana suka jawo Zuckerberg kunni akan tafiyar da kamfanin nashi da irin matsaloli da ke tattare da shi. Sun kuma yi alkawarin yin doka mai tsauri da za ta sa ido a kan shafukan sada zumunta na zamani. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A hali da ake cikin kuma wasu manyan wakilan Amurka a tattaunawar kasuwanci sun ce China ta gaza cika alkawarinta daga shekarar da ta gabata, a don haka Washington za ta shiga wata tattaunawa mai muhimmanci da Beijing. A wani jawabi a ranar Litinin a Washington DC, wakiliyar Amurka a tattaunawar kasuwanci Catherine Tai ta ce China ta kudure aniyar daukar mataki da za su amfani masana'antun Amurka ciki har da sashen noma da ya kamata a mu karfafa. China ta yi alkawarin kara sayan kayayyaki na dala biliyan 200 daga Amurka a huskan farko na yarjejeniyar kasuwanci da aka cimma a lokacin tsohuwar gwamnatin shugaba Donald Trump. Tai ta ce China ta gaza sayan kayayyakin kamar yadda ta alkawaranta, kana za ta shirya wata ganawa da takwaranta na China karamin Prime Minister Liu He domin sake duban batun. Shugaban Amurka Joe Biden ya bar harajin da shugaba Donald Trump ya dora wa China yayin da Tai za ta gudanar da aikin sake duban shirin kasuwancin Amurka da China. Kungiyoyin rajin kare kafafen yaɗa labarai a Sudan ta Kudu sun yi Allah wadai da kalaman wani babban dan majalisa wanda ya ce za a kwace lasin kafafen yaɗa labarai da suka buga labarin kashe kudaden majalisar dokoki da kuma labari akan albashin 'yan majalisa ba tare da samun izini daga kakakin majalisar dokokin ba. Paul Yohani Banju da ke zama shugaba mai riko na kwamitin yaɗa labarai a majalisar dokokin ƙasar Sudan ta Kudu ya ce 'yan jarida ka iya fuskantar sammaci idan ba su bi ka'idar da ya kira da takamammen tsarin ɗaukar labari akan yadda ake tafiyar da kudaden majalisar dokoki ba. ya ce wasu manema labarai sababbi ne kana akwai buƙatar ya janyo hankalinsu ya fahimtar da su ainihin tsarin ɗaukar labarai idan suka je majalisar dokokin saboda majalisa ce ke yin dokokin yana faɗa wani taron manema labarai a makon jiya a ƙarshe kotun kolin Najeriya ta jinkirta bata bada hukuncin ƙarar jihohi 36 na ƙasar da suka shigar a gabanta inda suke kalubalantar sahihancin dokar shugaban ƙasa ta 10 ta shekarar 2020 Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ne ya kafa doka ta 10 tare da rattaba hannu a ranar 22 ga watan Mayu shekarar da ta gabata ta 2020. Dokar ta tilastawa dukkan jihohi da su hada da kason kudaden bangaren shari'a na majalisun dokoki a cikin kasafin kudinsu. To sai dai a yayin da suka nuna rashin gamsuwa da dokar gwamnatocin jihohin ta hanyar kwamishinoninsu na shari'a sun shigar da ƙara inda suke kalubalantar dokar. Jihohin na neman kotu ta fayyace ko matakin shugaban ƙasar na yin dokar da ta tilasta wa jihohin samar da kudade ga kotunan jihohi ya saba wa sassan dokokin ƙasar na kundin tsarin mulki da ya dora alhakin samar musu da kudade a kan gwamnatin tarayya. A zaman kotun dai lauya mai wakiltar jihohin masu ƙara Augustin Alege ya ce bai kamata albashi da wasu alawus na alƙalai su kasance a cikin kowane kasafin kuɗi ba.
Labarun duniya ka saurara. Yau za mu shiga babin rahotanni. Kungiyar kare muradun al'ummar Ibo Ohanaeze Ndibo ta buƙaci gwamnatin Najeriya ta zauna da ƴan kungiyar a warin Biafra wato IPOB don tattaunawa. Ohanaeze na da ra'ayin hakan ne zai dakatar da kashe-kashe a yankin na kudu maso gabashin Najeriya. Ga rahoton Alfonso Okoro Ube daga yankin na kudu maso gabashin Najeriya.
Kungiyar Ohanaeze ta ba da wannan shawara ne a fuskar hare-haren ƴan bindiga da ke ƙara muni a yankin Ibo. Lamarin da ke hana galibin al'ummar yankin Sakat da kuma karya tattalin arziki.
As the presidency to open up channel and opportunity for dialogue, we want to look at issues. Ohanaeze position is that as the presidency to call on IPOB to know why they are agitating. Find out from there the basis of the agitation.
Chief Alex Obonia, sakataren yaɗa labarai na kungiyar Ohanaeze Ndibo kenan yana cewa mun buƙaci fadar shugaban ƙasa ta buɗe hanya da kuma damar tattaunawa don duba batutuwan. Matsayin kungiyar Ohanaeze shine kamata fadar shugaban ƙasa ta kira kungiyar IPOB su zauna don sanin abin da yasa suke fafutuka da kuma tushen fafutukar da suke yi. To daga nan ne za a san abin da ya kamata a yi. Bai kamata fadar shugaban ƙasa ta tsaya tana kallon wani yanki na ƙasar na ci da wuta ba. Dr. Celestin Wosu wani malamin jami'a ne kuma shi ma yana ganin tattaunawa za ta taimaka gaya wajen kawo ƙarshen rikice-rikicen kungiyar IPOB.
There is need for negotiation. The negotiation will be the key.
Yace akwai buƙatar tattaunawa. Tattaunawa ce za ta raba gaddama. Kuma idan har gwamnatin tarayya za ta iya kawo ayyuka na gari a wannan yankin, ta nuna tana iya bakin ƙoƙarinta a wannan yankin, to wannan zai iya lausasa fafutukar. To sai dai wani mai sharhi kan lamuran siyasa Malam Abdullahi Yayan Dina cewa.
Gaskiya wannan shawarar da ke ɗauka bai dace ba, kuma ka ga ba wai wani rigima ya haɗa shi da fadar shugaban ƙasa ba. To a kan me fadar shugaban ƙasa za ta gayyaci su zauna? A kan me ita kungiyar Ibo ita kamata ta zauna da su ƴan IPOB ka gane ta ganar da su yanda abubuwan suke saboda ita already ba a recognizing ɗinta ba ba a ɗauke ta a matsayin kungiya ba to ka ga magana a ce a zauna da ita ma bai taso ba kuma idan su suka nemi su a matsayin su na manya suka nemi a zauna da yara ka ga to kowane ɓangare ma yaran shi za su iya yin wani tutu sai su fara shugaban ƙasa ta zauna da su a gaskiya wannan tsarin bai yi ba. Abu da ya kawata su koma su sake tunani.
Alfonso Sokodigwe, muryar Amurka daga Umuahia, Najeriya.
Shugaban asibitin birnin Kwanni Dr. Illa Abdu ya yi bayani yadda aka gudanar da zagaye na uku na allurar rigakafin coronavirus a jihar Tattawa. Wannan ya biyo bayan kaddamar da rigakafin ne da ministan lafiya na kasar Dr. Idi Ilyasu mai nasara ya yi a birnin Yamai babban birnin kasar.
Kamar yadda kowa ya sani, ciwon coronavirus da ake cewa ciwon COVID-19 da ake cewa majinar China ciwo ne wanda baya da magani. An ya kama mutum ba magani da za a bar shi a ce shi sha shi warke ko allurar da za a yi mishi a ce a yi ta mutum shi warke. Kenan ƙarfin kowa da shi shine rigakafi. A cikin rigakafin akwai shaushawa da ake nan gari. Shekaran jiya minister ya bude wannan zagaye na shaushawa da za a yi ma al'umma gaba ɗaya ta Nijar. Kamar yadda ya faɗa, mu ma mun fara shi jiya. Mun bude shi jiya a cikin likitocin mu duka, CSE mun kai shi kuma mun fara shi jiya. Kenan ga hali yanzu ana nan ga gudana da shi ga mutane da bakin shekara 18 zuwa sama. Kenan wanda duka ya san ya kai shekara 18 ko ya yi ƙoƙari ya je gidan likita mahi kusa gare shi ya samu shi shamu wannan shaushawa ta rigakafi majinar China. Kamar yadda Bahaushe ya ce, rigakafi ya yi magani. Kuma majinar China har yanzu akwai shi ba ƙare da shi, har yanzu akwai shi ana samun shi har yanzu. Yana kai yana komawa. Kuma ga hali yanzu akwai wani kala da ta shigo wadda da ba san da ita ba, ta bullo. To don gudun ta kawo gare mu ta yi mana ɓanna, muke wannan zagaye na rigakafin shi. Zagaye wanga na uku ne a cikin ƙasar mu ta Nijar. Wanda bai samu ya na farko ba, bai samu kuma ya na biyu ba, sai ya zo ya samu wanga, tunda abin bai kare ba. An yi wanga daga gulgudan wanda ya yi a cikinsu in lokacin da ya kamata shi na biyu, kuma sai ya zo ya mishi na biyu, ba bulhani gare shi. A shi a gane da ya ta shaushawa ta rigakafi amfanin mutum ne. Amfanin mutum shi da kanshi. Mutum shi da kanshi ya kare kanshi daga ciwon majinar China, tunda ba ya da magani. Kenan mutum duka shi ƙoƙari ya zo gidan likita a mishi shi. Zagaye na farko mun samu mutane alhamdulillah, wanda suka zo aka yi musu shi alhamdulillah. Zagaye na biyu ma mun samu mutane alhamdulillah, wanda suka zo aka yi musu shi. Yanzu ma muna fatan mutane za su zo a yi musu shi kai a kai don kare kansu daga ciwon majinar China.
Shugaban asibitin birnin Kwanni Dr. Ila Abdu a zantawarsa da wakilinmu Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni. Muryar Amurka ke sauraro a shirin hatsi daga Abuja. Malamin firamare a jihar Neja sun shiga tsaka mai wuya na rashin samun cikakken albashi. Tangardar ta biyo bayan soke asusun haɗin gwiwa da ƙananan hukumomin da gwamnatin jihar ta yi. Mustapha Nasiru Batsari daga Mina ya aiko mana rahoton.
Malam Muhammad Ahmad Abdullahi shine shugaban makarantar firamare ta Limawa da ke cikin birnin Mina, kuma shugaban kungiyar headmastoci na cikin birnin Minan.
Albashi ya kuma ana bi mu a percentage. A yau dinnan malami bai da kima a idan gwamnati za mu ce, domin me wata zai kare ina sa ran zai karba ban shi kashi 200 sai kashi 34 za a bashi ko kashi 35.
To ga ni an ga dalili.
Dalili suka faɗa mana cewa saboda soke asusun haɗin gwiwa da aka yi.
To yanzu kaman ku malamai nawa ne kuke fuskanta wannan matsala yanzu a nan?
Kaman wannan watan da muke, watan da ya wuce watan tara, ina jin ƙananan hukumomi uku ne a jihar Neja suka biya albashi kashi 100%. Kaman mu a nan can ci gaba ba mu ma san halin da muke ciki ba, don har yanzu a ce mana komai ba.
To shugaban hukumar ba da ilimi bai ɗaya a jihar Neja Dr. Isa Adamu ya tabbatar da cewa suna cikin matsala akan wannan al'amari. To amma kuma suna iya ƙoƙarinsu domin shawo kan matsalar.
Gaskiya akwai ƙalubale, ƙalubale kuma mai girma. A inda kake da malamai kamar misali 27,000 sai ka kasance 12,000 suna an san albashinsu cikakke, amma 14,000 albashinsu yana zuwa musu wannan giɓi da yawa,
rabi da rabi.
To kaga kai da ke biyan albashin kuma kai da ke kulawa da masu albashin nan baka cikin nutsuwa.
Ko akwai wani mataki da ita wannan hukuma za ta dauka na rage ma irin wannan malaman irin wahalhalun da suke fuskanta?
Ai to kaga mu yanzu a matsayin mu na ma'aikata, mun ba ma'aikata bane da muke da kudin kanmu, muke ko kuma muke cin gashin kanmu. Mu ma ma'aikata ne da muke dogaro da wannan ministry na local government. To kaga nan ne kuma asalin dukkan mu muke dogara akan abin da zamu yi na yau da kullum. Don haka ba kusan ce ba mu da wani abu da zamu yi musu na.
Masana harkokin ilimi dai na ganin lokaci yayi da masu ruwa da tsaki akan sha'anin ilimin a jihar Naija za su haɗa hannu domin shawo kan wannan babbar matsala. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaishe ka Mustapha da miliyoyin masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka sau huɗu a wuni. Ga shirinmu na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barka da wannan hanti, kuma barka da kasancewa da shirin ciwon yamace tare da ni Aisha Mu'azu. Idan mai sauraro na biye da shirin ciwon yamace a makon da ya gabata, maudu'inmu ya karkata akan wani gangami da mai ɗakin gwamnan jihar Kano ta yi domin shawo kan matsalar ta'ammali da kayan maye a jihar Kano. Kuma har ila yau muna tare da bakin namu Ambassador Maryam Hassan, shugabar hukumar League for Social Protection Against Drug Abuse, da Hajiya Yada da mai Kano Bicci, mai baiwa gwamnan Kano shawara akan harkokin kungiyoyi masu zaman kansu, wacce take cikin bayani kafin lokaci ya cimmana, inda take cewa
wani irin zamani ya zo mana maimakon da can yadda muka saba. Idan ɗana ya yi laifi, Hajiya Aisha za ki tashi zuciyar ki ɗaya da kowane irin makotanmu, su yi wa yaran nan faɗa. Idan ta kai da duka a dake shi, idan a nasiha za a yi masa ta yau da kullum a yi masa. Amma yanzu kowa ɗan uwanka ma baka ɗauke shi ɗanka ba, ballantana a ce ɗan makoci.
To daga nan za mu ɗora a yau, ai sauraro lafiya.
To wannan ta yaya yake shafar tarbiyyar al'umma Hajiya?
Idan wani yaro yana yin laifi, kai kana hangen cewa a lokacin naka baya yi sai ka ce babu ruwanka, to ba karamin kuskure muke tafkawa da wannan halin gona kula din ba, domin yayin da danki ya fita waje ko kuma dai wani abu ya hada wal allabiki ne da makamantansu, zai je yayi mu'amala da waɗannan yaran da kike ganin cewa tarbiyyarsu ta lalace, ta gurbance, sun zama ƴaƴan Allah wadai. To yayin da suke mu'amala kafin ki waye gari, musamman da saka ci irin namu, rashin bibiyar ƴaƴa mu a halayen da suke ciki, sai kiga cewa danki ma har ya wancan dan lalacewa, domin mun zamanto masu gajeren tunani marasa kishin al'ummarmu. Bamu makara ba dai, amma a gaskiya mun yi sakaci, ya kamata mu farka mu ga cewa yadda aka saba da kyakkyawar ɗabi'an nan, cewa dan kowa ɗanka ne, al'umma kuma tamu ce, kuma muna so mu alfahari da al'ummarmu kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa hayyafa domin ya alfahari da al'ummarsa, ko yana so ya alfahari da al'umma ingantacciya wacce ta kyautatawa al'umma, wanda ake cewa yuyuyu ba.
To Ambassador Maryam, wani irin hali ake ciki, yaya wannan taro zai taimaka domin shawo kan wannan matsala?
Muna faɗa hana shaye-shaye a Kano ya fi ƙarfin mutum ɗaya, fi ƙarfin ƙungiya ɗaya. Dole sai kowa da ya shigo. Mun sami kes ɗin yarinya 'yar shekara 5 tana shaye-shaye. To ya ilahi a ce yarinya ta shiga shaye-shaye, an bata ta fara shan abun maye shekara 5, sannan kuma akwai batan aure su ma da muka same su suna shaye-shaye. Mata aure wacce iyaye mu da za mu yi tarbiyyan kuma mu aka samu da rashin tarbiyya muna shaye-shaye. Mun samu cases ɗin mata suna ba wa 'ya'yansu suna zuwa suna siyarwa. Wanne irin tarbiyya ne wannan? Yarinyar nan za ta tashi da cewa ai tana ganin wannan abun daidai ne, tunda mahaifiyarta ta yi, to ai ita ma abu ne mai kyau su za ta yi. Alhamdulillah, gaskiya ni na fi kowa murna da wannan abun taron nan da aka yi, kuma insha Allahu za a ji labari bamban da da.
Hajiya Yada, da waɗansu suna alakanta waɗannan matsaloli da kallace-kallace da amfani da kafafen sada zumunta da ake yawan yi?
Gaskiya ne, ƙwarai da gaske. Su waɗannan kafofin yaɗa labarai su ma a gaskiya suna jawo abubuwan da mutane suke yi, musamman matasa da matayen aure. Ana ta maganar cewa wai talauci ne yakan sa musamman mata ko damuwa da kishi suke shan irin waɗannan ƙwayoyi, domin ya zamanto sun manta da al'amuran talauci ko kuma damuwa. Haka ne, amma maganar waɗannan kafofin yaɗa labarai, maimakon a ce mun ba da ƙarfi a wajen nuna ayyuka na basira wanda za a yi alfahari da shi, a abin kai co sai a ɗauko wasu ɗabi'u waɗanda ba a san mu da su ba, a dinga saka su babu dare babu rana a kafofin yaɗa labaranmu, kamar misali gidajen talabiji ko kuma fina-finai da ake nunawa, ko kuma wasu jawabai da akan yi a wasu kafofin gidajen rediyo, ko kuma wannan waya da muka samu. Subhanallahi, mutane sun mai da ita wata abin da ba za su iya ba sai da ita, kuma babban abin takeici shine a maimakon a ce ana amfani da ita ta inganta rayuwa sai ya zamanto ana yin akasin haka. Wannan abin yana jawo mana koma baya da tashin hankali. Babu abin da za a ce illa shugabanni su ƙara ƙaimi, musamman wannan harka ta social media, domin abin da mu iyayenmu suka yi mana shine kyakkyawar tarbiyya. Ya kamata a ce nauyin da iyayenmu suka sauke akan mu ake alfahari da mu a ce mu mun kasa yin shi akan ƴaƴayenmu ba.
To ambassador Maryam, kina gani wannan taro zai kai ga samun nasara akan aikin da kuke aiwatarwa?
Fitowar mata da aka yi ya nuna nasarar wannan a yaƙi da ake kai na shaye-shaye. Kamar yadda na faɗa miki, duk wata mace wadda ta kai mace wadda mijinta ko ita suke da madafan iko da an hallara, akwai yara 'yan makaranta su ma sun zo. To haka damu muke so. Mata su ne kamar yadda nake ta faɗa, wanda in suka ce za su yi abu da gaske kuma suke. Kamar yadda mun lasfada muke yi, har gidajen suna, gidajen aure, biki ba a gayyace mu ba muna shiga. Kuma idan muka shiga din nan muka fara lecture, ina tabbatar miki duk abin da ake matan za su zo su ba mu gudunmuwarsu. A nan za ki ga mace tafi 10-20 a gurin nan suna da matsala tare da ƴaƴansu, suna tsoron ma su fito su ce ƴaƴan nasu suna wannan shaye-shaye, dan kawai ba sa so wai a gansu sun tafi neman magani akan wannan. To ina tabbatar miki wannan abin da aka yi za ku ga abin da zai biyo baya. Kano za ta gyaru in Allah ya da wannan shaye-shayen mata mun fito za mu yi aiki. Dama muna kan yi yanzu kuma an haɗu yafi cewa in kai kadai kake.
Hajiya ya dada, ana kira ayin, kina gani taron nan zai tasiri akan wannan matsalar da Kano take fama da ita?
Hajiya Aisha kenan. Wato kyakkyawan tsari aka yi shine na cewa dukkanin matan shugabannin kananan hukumomin nan, mai ɗakin gwamnatin jihar Kano ta umarce su cewa da zarar sun koma kananan hukumomin su, su shirya taro makamancin irin wanda ta shirya a jihar. Kin ga, mun yi imani cewa mu iyaye mata mu muke da babban aiki akan mu, dan mu ne muke da tarbiyya. Idan waɗannan mutane suka shirya wannan taro wanda ake nufin a aikata, ba wai ayi biki a tashi ba, a dinga bin diddige a ga cewa waɗanda aka hada din nan da sauran al'umma, musamman iyayenmu, sarakuna da malamai da kuma jami'an tsaro da matasan mu da uwa uba, ƴan ƙungiyoyi, ko wani lasloko da sako na jihar Kano, ina tabbatar miki da addu'o'i, kuma idan muka amince zuciyarmu daya cewa wannan matsala lokaci yayi da zamu kawar da ita.
Ambassador Maryam,
akwai waɗanda mazan ma ba su kula ma da su kawo abincin ba. Akwai mata da muka samu masara yake kawo mata rabin kwano, ƴaƴanta 7, ita za ta nemo kukan da za ta yi amfani da shi, ita za ta nemo kuɗin da za a riga da mun zancen surfe ma babu shi, a haka za ta yi musu biya. Da yawan su zaki ga idan suka fita tun asuba sai da daddare suke dawowa, ba su san me ke faruwa a cikin gidansu ba. Amma idan yaro ya lalace za a ce ai na mace ce, in ya zama mutumin kirki shine na maza, ita ce kai yara makaranta, ita ce abincin su, ita ce suturar su.
Ina mafita
dole fa sai iyaye maza kun sauke nauyin da Allah ya dora mu. Akwai unguwanni matsalar da ake ciki, wai maimakon ƴan unguwa su maganta wannan abun, ana jira gwamnati ta zo ta maganta mu. Gwamnati ce za ta zo ta gyara muku tarbiyyar ƴaƴanku? Idan abu ya faru a nan unguwar kafin gwamnati ta zo, su waye za su cutu? Akwai unguwannin da suka tashi kuma aka daina shaye sai an tashi tsaye da an ce na kowa ne. To amma yanzu muna yanayin da da ɗanka ne kai kadai. Idan aka kawo maka labarin cewa ɗanka yana shaye-shaye, to wanda ma ya kawo maka wannan labarin ya zama makiyinka, ai yana sa ɗanka ido. Za ki ga yara suna a majalisa tun safe suna zaune suna bin inuwa. Ki gaya min yanda tunanin mutum ba zai fara canjawa ba sai mun zo mun taimakawa junanmu, mu ba wai sai ka bashi kuɗi ba, ka samo mai sana'a da zai yi. Tana bawa yara training. To wannan koyar sana'a da ake kaisa nawa ne abin ne? Akwai yarinya da muka samu ta yi aure tana shaye-shaye, aka aura mata dan daba, ka san haihu tare, ya zo zai kashe da duk jikinta a sassare yake. Ta ce ba za ta zauna da shi ba, ta dawo gida, iyaye kuma suka ce sai ta koma wajen shi, suka hana ta abinci, ta zo ta ci gaba da shaye-shayenta. Aka kawo ta wajen mu, sai muka ce to me take so? Tace ita in dai za ta samu abin da za ta dinga ci kullun ta ba yarta abinci, za ta daina shaye-shaye. Tace ita tana so ta dinga sayar da gurasa man da shi, daga kan itacen da za ta yi amfani da shi, kulikulin da za ta yi amfani da shi, hatta robar da za ta zuba a ciki, kudin 2,000 ne da naira 50. Yanzu maganar da nake gaya miki tana yin bandashenta kuma ta daina shaye-shaye. 2,250 nawa mutane ke kashewa a rana daya. Ba wai sai ka dau makudan kudi ne zaka taimaki yaro ya zama mutum ba. A rana zaka iya kashe 2,250 so nawa. To gashi an fitar da wannan daga kangin shaye-shaye. Kuma a gaskiya idan dai dan Allah muke wannan aikin na wayar da kai da hana wannan shaye-shaye a Kano, to sai mun zo mun hada hannu gaba ɗaya mu waɗanda muke cewa mu kungiyoyi ne masu irin wannan, sai an zo an hada wai zancen kai ka ce kungiyarka ita kadai ita ce za ta yi wannan abun. Wannan matsalan nan ta wuce gaban haka. An ce in dan wuya yawa baya jin mai, amma ni ina faɗa cewa ba a zuba mai man da ya isa a zuba mai ba ne zai ci.
Tomi Suraro, anan za mu karkare shirin ciwon ya mace a yau. Sai a kasance da mu a wani sabon shirin zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wani lafiya.
Garba, kawo mana sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru.
An tafka makuri kuma an yi amfani da makudan kudade wajen gudanar da zaben cikin gida na jam'iyyar mimikin kasar ta shugaba kulfiya NDP/PDM. Jaridar ta ce an miƙa wa waɗansu ‘yan shani ne waɗanda ba su dace da a ba su gurabe a cikin jam'iyyar ba, sai dai hakan ya janyo hatsaniya har ma da sarautar rayuka a faɗin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Jaridar Afri Media kuma ta yi duba ne kan yadda hamshakin ɗan kasuwa da na ƙasar Jamhuriyar Kamaru Alhaji Baba Abdul Kullu yake kokari matuƙa gaya na ganin cewa ya kwantar da hankalin al'ummar ɓangaren ɗan awalin ƙasar Jamhuriyar Kamaru waɗanda yanzu haka suke ɗauke da makamai wajen tura musu al'ummar lungu da saƙo domin ba su shawarwari kan matsalar zaman lafiya. Kuma yana mai ba su shawarwari cewa da su kwantar da hankalinsu su rungumi gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru tun da an kwashe sama da shekaru huɗu ana ɗauki ba daɗi a wannan ɓangaren. Kuma al'amura sun durƙushe a ɓangaren da ake amfani da harshen Ingilishi sararin Ingila. Jaridar Kalanga kuma ta yi mana bayani ne kan yadda masu wani tsaki kan harkokin tamola a ƙasar Jamhuriyar Kamaru suke ta tattakan tsohon kaftin ɗin ƙasar Samuel Eto'o domin ya kaɗa takararsa a kujerar shugabancin hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Jamhuriyar Kamaru Bikafu. Wai suna zarginsa ne da cewar ya mallaki takardar shaidar ƙasashe guda biyu, ƙasar Kamaru da kuma ƙasar Sifaniya. Za mu kammala shaidarin namu na wannan makon ne da jaridar Yoshiru, inda ita kuma ta ce cikin makon nan ne za a tunbe Sultan Bomojiya wanda ya rasu sanadiyar kamuwa da cutar korona kuma ya yi jinyarsa ne a ƙasashe fetare. Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
A sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai can da yamma da karfe 4 agogon Najeriya da Nijar. Abokan aiki mu a Washington DC za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin, ni Nasura da Ma'eli Kaya ke cewa mu kasance lafiya. Bismillah.